العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا هكا ينقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاة ميتارن البركة مسلاة جنغو اللغا لكينا جنغو المبوشي أجهر بوشي وانا يمتين لتنن يومنا 20 غوتن رمضان هجر المأيكي صلى الله عليه وآله وسلم عدبو الإيدة لريهو لدى 40 دبكوي ودكوما يكي دي دي دا ترى ga watan uku shekarar miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda a yau insha Allah za mu shiga tafsirin aya ta 26 a cikin wannan sura. Bismillah Malam Bakar.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون
الله يجعل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين ما تم بنزا da maganganun banza sun fi dacewa da mazan banza. Wal khabithuna lil khabithati, haka nan mazan banza sun fi dacewa da matan banza ko maganganun banza. Wat tayyibatu lit tayyibina, nagartattun mata ko nagartattun maganganu sun fi dacewa da nagartattun maza. والطيبات والطيبون للطيبات، هكذا نغرتتم ماذا سنفداتي وادا نغرتتم ماتا لكما نغرتتم مغنا أولئك مبرؤون مما يقولون ودنن وانككوني لغا أبين دسكي فداء كنسو نكزفي لهم مغفرة ورزق كريم سنة وتغافرة تمسمم لكما وانا أرزكي نكرمتي. Har dai yanzu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana magana akan sha'anin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da waɗanda suka yi mata kage, suka yi mata yarfe, suka yi mata kazafi. Allah subhanahu wa ta'ala yana wanke ta. Wannan kuma ita ce aya ta ƙarshe, aya ta 26, wadda take wanke nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da wanki gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama da nesan tashi daga dukkan wani abin da yake bai dace ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa ma'aurata akan samu alaka ta halayya da ɗabi'u a tsakaninsu wanda yake sa zamansu ya ɗore. Idan aka samu bambancin ɗabi'u tsakanin ma'aurata biyu, to sau tari irin wannan auren bai cika yin ƙarko ba. To wannan ita kanta shaida ce da take nuna cewa abinda ake tuhumar da Aisha radiyallahu ta'ala da cewa ta aikata ƙarya ake mata. Kasancewarta matan annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zaman aure da ita har bayan wannan kazafin da aka yi mata har zuwa ƙarshen rayuwarsa. wani alama ce da take nuna cewa wannan kazafin da aka yi mata kazafi ne kawai, bata mata suna ne dan a bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda abinda munafikai suka yi niyya kenan. Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithin, al-khabith da at-tayyib kalmomi ne da aka yi amfani da su al-Qur'ani a wurare daban-daban. Al-khabith da at-tayyib sun zo da ma'anar halal da haram, at-tayyib halal, al-khabith kuma haram. Kamar yadda Allah yake cewa la tatabaddalu al-khabitha tunfiqun wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, ka ku canza halal da haram, ka ku canza halal da haram. Al-khabith anan yana nufin al-haram, at-tayyib kuma yana nufin al-halal. Da inda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, wa yuhillu lahum at-tayyibat, at-tayyibat anan yana nufin halal. Annabi ya zo dan ya halattawa mutane halal, wato abubuwa dadada, abubuwa tsarkaka sune halal. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, kuma ya haramta musu haramu, sune abubuwa wadanda suke kazamammu, duk wata kazanta ta haram to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta ta. Don haka at-tayyibat anan da al-khaba'ith ana nufin halal da haram. Yana zuwa da ma'anar abu mai kyau da mara kyau, at-tayyib abu mai kyau, al-jayyid, sannan al-khabith abu mara kyau, ar-radi. Kamar yadda Allah yake cewa wala tayammamu al-khabitha tunfiquna wa lastum bi'akhidhi, kada ku nufi mummuna abu mara kyau ce shi za ku ciyar, alhalin ku in aka baku ba za ku karba ba. Allah yake magana akan sadaka, kada ka dauki abin da yake baya da kyau kace da shi za ka yi sadaka, yayin da kai in aka baka shi ba za ka karba ba. Don haka al-khabith anan ana nufin abin da yake ar-radi, abin da yake mara kyau. Sannan akan sifanta magana, magana zanto mai kyau akan sifanta ta da at-tayyib, haka nan maganar da take mara kyau, mummunar magana akan sifanta ta da al-khabith. Kamar yadda Allah yake cewa daraballahu alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba, ce baka ga yadda Allah ya bada misalin daddadar kalma ba kamar daddadar itaciyar nan. Daddadar kalma ita ce kalmar la ilaha illallah, daddadar itaciya kuma ita ce itaciyar dabino, asluha thabitun wa faruha fi sama. To haka nan kuma ita kuma kalmar da take muna, kalmar kafirci, ita kuma Allah ya ce wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabitha ujtusat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Haka kalimatun khabitha ita ce kalmar kafirci, kalmar hada Allah da wani, kalmar da take mara kyau da bai kamata a jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala ba, kamar a jingina masa da ko mata ko wani abu irin wannan. Allah ya ce wa hudu ila at-tayyib min al-qawl wa hudu ila sirat al-hamid, at-tayyib min al-qawl shine daddadar magana, aka shiryar da su, aka nuna musu daddadar magana, ita ce fadar kalmar la ilaha illallah da kuma tsarkake Allah subhanahu wata'ala da kabarbari da tasbihi da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da duka kyawawan maganganu da suka rika fada har zuwa lokacin da suka shiga aljanna, suka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wannan dai yana daga cikin at-tayyib min al-qawl da Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa mu'minai. To kaga anan an sifanta kyawar magana da daddadar magana da at-tayyib. Hakan Allah ce ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal amalu as-salih yarfa'u, kalimu at-tayyib maganganu wadanda suke masu kyau da dadadan maganganu kamar zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah suke hawa, kuma aiki na kwarai yana dauke da su. Hakan an sifanta mummunan aiki shi ma da al-khabith, wa najaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith. Allah yana magana akan annabi Lut alayhi salam, ce muka tsirar da shi daga alƙaryar da take aikata miyagun ayyuka, su ne mutanen annabi Lut da irin abin da suke aikatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah tsarkakakke ne, baya karba sai tsarkakakke, baya karbar wani aiki sai aikin da yake tsarkakakke, baya karbar wata magana sai magana take tsarkakakkiya. Don kaga kun ga anan at-tayyib a cikin wannan hadisin ta kunshi magana mai kyau tsarkakakkiya, ta kunshi kuma aiki mai kyau tsarkakakke. Haka nan mutumin da yake mikyawawan dabi'u, mikyawawan halaye, mikyawawan ayyuka, shi ma ana sifanta shi da at-tayyib, wanda kuma yake mai miyagun dabi'u, mai miyagun halaye, shi kuma akan sifanta shi da al-khabith. Wa ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Shi Allah ba zai bar mu'mine akan halin da suke ciki ba har sai ya tantance al-khabitha min at-tayyib, an tantance mummuna daga kyakkyawa, wato an tantance wanda yake mummunan hali da kuma wanda yake mai kyakkyawan hali. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd wa yarkumahu jami'an wa yaj'aluhu fi jahannam. To kaga anan al-khabith da at-tayyib ana nufin mutane, mutumin da yake na kwarai mai kyakkyawan halaye shine at-tayyib, mutumin da yake na banza mai miyagun halaye shine kuma aka kira da al-khabith. Don haka waɗannan kalmomi guda biyu suna zuwa da waɗannan ma'anoni, zo da ma'anar halal ko haram, at-tayyib halal, al-khabith haram, zo da ma'anar magana mai kyau, magana al-qawl at-tayyib, haka nan aiki mai kyau al-amal at-tayyib, haka nan mutum na kwarai wanda yake mai kyawa wanda ɗabi'u ash-shakhs at-tayyib, duka wannan ana sifanta waɗannan abubuwa da at-tayyib, kamar yadda al-khabith yakan zo da ma'anar haram, yakan zo da ma'anar mummunan abu mara kyau, yakan zo da ma'anar mummunar magana ko kuma wanda yake mai munanan halaye. Saboda haka wannan duka al-Qur'ani ya zo da shi, qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith, da mummuna da kyakkyawa ba za su taba zama ɗaya ba, ko da yawan mummunan ya baka sha'awa ya birge ka. Anan ya kunshi duka wani abu mummuna, sawa'un magana ce, aiki ne, mutum ne, ko ma menene wanda yake mai munanan halaye, to dai ya shiga karkashin la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith. To anan da Allah subhanahu wata'ala ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, malamai sun yi fassara uku. Fassara ta farko al-khabithatu lil-khabithin, wato al-khabithat النساء الخبيثات ميغون ماتا واسو ميغون حالاي واسو ميغون دبيو للخبيثين سن فدا چوا دا مزا واسو ميغون حالاي واسو ميغون دبيو والخبيثون للخبيثات هكنا ميغون مزا واسو ميغون دبيو سن فدا چوا دا ميغون ماتا واسو ميغون دبيو والطيبات للطيبين mata masu kyawawan halaye sun fi dacewa da at-tayyibina maza masu kyawawan halaye, sannan wat-tayyibuna lit-tayyibat maza masu kyawawan halaye sun fi dacewa da mata masu kyawawan halaye. Anan kana iya cewa al-khabithatu mata masu kyawawan halaye, ana nufin mata waɗanda suke katangagu masu tsare mutuncinsu, waɗanda suke katangagu masu tsare mutuncinsu. Al-khabithat ana nufin mata waɗanda suke mazinata. To sun fi dacewa da ire-irensu maza mazinata. Wannan sai kama da ayar da muka karanta, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Saboda haka mazinaci da mazinaciya su suka fi dacewa su kasance tare, amma mumini wanda ya dace da ita, wanda ta dace da shi, ita ce mumina katangaggiya. Haka nan maza waɗanda suke katangaggu sun fi dacewa da mata waɗanda suke katangaggu. Saboda haka kaga kenan bai dace a sifanta na Aisha radiyallahu ta'ala anha da abinda aka sifanta ta da shi ba, saboda ita tayyiba ce. دليلي سبب النبي صلى الله عليه وسلم شيني على رأس الطيبين إن أنا مغانا تصركاكا ما سكاوا والنبيؤ تو آكا مغانا المائكي صلى الله عليه وسلم أنجيمتكا وإنك لا على خلق عظيم تو تند مزن تنقريني to bai kamata a danganta ta da wani mummunar wani mummunar ta da irin wannan ba. Fassara ta biyu kuma al-khabithatu lil-khabithina, al-khabithat ay al-kalimatu al-khabithat, al-kalimatu al-khabithat wato maganganu miyagu, maganganu miyagu sun fi dacewa da maza waɗanda suke miyagu. Haka nan maganganu abinda maza miyagu sun fi dacewa da maganganu miyagu, wato bai dace a dangantawa namiji ko mace mummunar kalma ba sai wanda yake shi ma daman can mummunan ne, ma'ana mai mummunan mai munin hali ne. Saboda haka al-khabithatu ay al-kalimatu al-khabithat lil-khabithina min an-nisa'i war-rijal, min ar-rijali wan-nisa, miyagun kalmomi marasa kyau sun fi dacewa da mutanen da suke miyagu daga cikin maza ne ko daga mata. Hakanan wal-khabithuna lil-khabithat, hakanan miyagun maza su suka fi dacewa da miyagun kalmomi, hakanan miyagun maza da abinda miyagun mutane maza da mata su suka fi dacewa da miyagun kalmomi. Wat-tayyibatu lit-tayyibin ay al-kalimatu at-tayyibat, kalmomi masu kyau dadada sun fi dacewa lit-tayyibina, ga mutanen da suke masu kyawawan dabi'u sawa'u cikin maza ko mata. Ay lit-tayyibina minan nas minar rijali wan nisa, sannan wat-tayyibuna ay minar rijali wan nisa lit-tayyibat, maza da mata waɗanda suke na ƙwarai sun fi dacewa a danganta su ga kalmomi waɗanda suke na ƙwarai. Dole ita ce fassara ta biyu. Fassara ta uku, al-khabithatu lil-khabithina ay al-a'malu al-khabithat, miyagun ayyuka sun fi dacewa da miyagun maza ko da miyagun mata. Hakanan miyagun maza da mata sun fi dacewa da miyagun ayyuka. Hakanan al-tayyibatu ay al-a'malu at-tayyibat, kyawawan ayyuka nagartattun ayyuka sun fi dacewa da tayyibina min ar-rijali wan-nisa, ga mutanen ƙwarai maza ne ko mata. Hakanan wat-tayyibuna ay min ar-rijali wan-nisa lit-tayyibati ay al-kalimati at-tayyibat ya lil-a'mali at-tayyibat, su suka fi dacewa a danganta su ga ayyuka na ƙwarai. To duka waɗannan tafsiran kowanne daga ciki malamai sun fassara wannan ayar da ita. Za mu ga al-Mawardi a cikin An-Nukat wal-Uyun ya kawo waɗannan fuskoki guda uku, duka waɗannan fuskoki guda uku. Fuska ta farko da ita muka ambata cewa ana nufin mata na banza suka fi dacewa da maza na banza, haka nan mata na kirki sun fi dacewa da mata da maza na kirki. Wannan ya danganta wannan fassara zuwa ga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam daga cikin tabi'ai. Daga cikin malaman da suka zabi wannan fassara akwai Al-Baydawi, akwai Ibn Taymiyyah, akwai Ibn Juzay da kuma Ash-Shawkani a littafan su na tafsiri. Magana ta biyu, al-khabithatu min al-a'mal, tace ta uku da muka ambata, al-khabithatu min al-a'mal lil-khabithina min an-nas rijalan wa nisaa, duka ce muga miyagun ayyuka, miyagun ayyuka. To wannan fassara ita kuma ita ce fassarar da aka samu daga Mujahid ibn Jabr da kuma Qatada ibn Da'ama daga cikin tabi'ai. Fassara ta uku kuma ita ce al-khabithatu min al-kalam wa al-aqwalu al-khabithat ko al-kalimatu al-khabithat, miyagun maganganu. Ita kuma wannan ita ce fassarar da aka danganta ta zuwa ga Abdullahi dan Abbas da kuma Ad-Dahhak ibn Muzahim, kuma shi ne zabin Ibn Jarir al-Tabari da kuma Az-Zajjaj da An-Nahas da kuma Makki a cikin littafin Bulughul Hidaya ko Al-Hidaya ila Bulughun Nihaya da kuma Al-Wahidi shi ma a tafsirinsa da malaman tafsirai daban-daban. Kuma daga cikin magabata an danganta wannan tafsirin na uku zuwa ga Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Ata da Sa'id ibn Jubair da Ash-Sha'bi da Al-Hasan al-Basri da Habib ibn Abi Thabit, kuma Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yana danganta cewa wannan tace maganar da tafi yawa cikin magabata cewa alqaulul khabith alaqwalul khabithat miya gun maganganu to kamar ana cewa maganar da aka dauka aka yaba wa na Aisha bai dace da ita ba saboda na Aisha matar kirki ce katangaggiyar mace ce kamar miya bata dace da a danganta mata magana mara kyau ba irin wannan magana mara kyau ta fi cancanta a danganta ta da waɗanda suke da irin wannan halaye mara kyau amma ba irin suna na Aisha ba irin suna na Aisha at-tayyibu at-tayyibat kamata a danganta musu maganganu waɗanda suke masu kyau a danganta musu wasu ayyuka masu kyau amma ba a danganta musu maganganu marasa kyau ba wannan fassara ta ƙarshe ita ce mafi yawan malamai suka yi al-Thalibi da al-Wahidi da al-Baghawi da al-Qurtubi waɗannan duka sun danganta wannan magana ila aktharil mufassiri cewa yawancin malaman tafsiri sun yi irin wannan fassara az-Zajjaj a cikin littafin sa ma'anil Qur'an wa i'rabuhu ga abin da yake cewa yace wannan ayat tana da fuska biyu ce al-ma'na al-kalimatul khabithatu lil khabithina min ar-rijali والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثات wato maganganu miyagu a danganta shi zuwa ga miyagun mazaje haka nan miyagun mazaje a dangana su zuwa ga miyagun maganganu ay la yatakallamu bil khabithati illa al khabith min ar rijal wal nisa wato ba wanda zaka rika jin miyagun maganganu suna fita daga bakin sa sai wanda yake sai wadanda suke miyagun maza ne ko miyagun mata duk wanda kaji yana fadar irin maganganu marasa dadi marasa ma'ana marasa kan gado to zaka same shi shi ma bai da ma'ana bai da kan gado wala yatakallamu bit tayyibati illa at-tayyibu min ar-rijali wan nisa ba wanda zaka je yana daddadar magana magana mai kyau magana mai ma'ana magana ta mutunci sai mutumin da yake shi ma mutun ne na mutunci mutun ne mai ma'ana mutun ne da yasan ya kamata namiji ko mace saboda haka ba za ka taba jin mummunar magana tana fita ba sai daga bakin miyagun mutane sai daga bakin miyagun mutane maza ko mata haka nan ba za ka taba jin daddadar magana mai ma'ana tana fita ba sai daga mutanen da suke masu kyawawan dabi'u mutanen da suke nagari ci wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wa yajuzu an yakuna ma'ana hadhihi al-kalimatul khabithat إنما تلصق بالخبيثين من الرجال والخبيثين والخبيثات من النساء معنى تبيو مياغون كلمومي كو مياغون مغنغنو ودنن أنا دنغنا سني زواغ مياغون مزا كمر يند أكي دنغنا سزواغ مياغون ماتا أما بزا دنغنا مياغون كلمومي بكو مياغون مغنغنو زواغ متانين كيركي sai mutanen banza maza ne ko mata fa amma at-tahiratu at-tayyibat fala yulsaqu bihinna shay'un amma matan da suke tsarkaka matan da suke nagargaru to waɗannan ba a danganta musu wani abu wanda ya shafi irin waɗannan miyagun maganganu saboda haka ashe bai dace a danganta irin wannan magana ba ga mace irin na Aisha radiyallahu ta'ala anha al-wahidi shi ma anashi ana shi bayanin da yayi a cikin littafin sa at-tafsir al-wasit yace wal ma'na anna al-qawla min anna al-khabitha min al-qawl la yaliqu illa bil khabith min an-nas mummunar magana bata dace da wani ba sai wanda yake mai mummunan hali sai yace wa kullu kalamin inna ma yahsunu fi ahlihi duk wata magana tana dacewa da wanda yake ahalinta ne ba ka dauko magana mara kyau ba ka nufi wanda yake mutumin kirki da ita kamar yadda ba za ka dauko magana mai kyau ba da wasu sifofi masu kyau ka danganta su ga mutumin banza wanda an riga an san shi da halin sa shi fa yudafu sayyi'ul qawli ila man yaliqu bihi zalika da haka duk wata mummunar magana ana danganta ta ne zuwa ga wanda ya dace a danganta masa mutumin da ya shahara daman fitsararre ne fetsatse ne lalatacce ne dan an danganta masa lalata ba wanda zai mamaki da mancan an san shi haka shi kansa baya boyewa shi yasa malami suka cewa laysa lil fasiqi ghiba shi fasiki ba a cewa an yi ghibar sa wato mutumin da ya shahara da fasikanci ba baya boyewa a gaban jama'a yi yake yi yana bayyana kansa yana bayanin ma kansa jama'a su san yana yi wanda suke fajirci wanda suna zuwa su dau hoton abin su suna nuna wa duniya to waɗannan babu magana an yi da su dan an faɗa aibin su dan an faɗa laifukan su ya halatta ai hakan saboda waɗannan fajirai ne fasikai ne kuma da su boye fasikancin sa ba su waɗannan Allah ba baya gafarta musu baya musu afuwa yayin da yake yi wa mutane afuwa annabi yana cewa kullu ummati mu'afa ila al-mujahirun duka al'ummata Allah yakan yi musu afuwa da rangwame da yafiya amma banda waɗanda suke fitowa suna tsiraita kansu waɗanda ba sa jin kunyar su fito su ga wa duniya ga abin da suke yi su waɗannan ba su ba samun afuwar ubangiji subhanahu wataala saboda hadari ne mutun ya shahara da miyagun dabi'u da miyagun halaye kuma ya rika tallata kansa da wannan har ma a san shi da haka wannan lokacin da Allah yake wa bayinsa afuwa shi ban da shi sama irin wannan watan sama irin wannan goma ta ƙarshe da zamu shiga Allah subhanahu wataala yana yi wa bayinsa afuwa naka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna to Allah zai iya bayinsa afuwa gaba ɗaya amma banda waɗanda suke bayyana fitsara banda suke bayyana rashin kunya duk mutumin da yake wannan abun bai tuba ba to Allah zai gama yafe wa bayinsa banda shi babu asarar da ta kai wannan to shine anan al-wahidi yake cewa to maganganu marasa kyau to a danganta su zuwa ga mutanen da suke na banza amma ka a danganta mutanen kirki fa yudafu sayyi'ul qawli ila man yaliqu bihi zalika a danganta ma wanda ya dace a danganta masa hakan wa kadhalika at-tayyibu min al-qawli haka nan kyawawan maganganu dadadan maganganu su ma a danganta su ga mutanen da suke masu kyawawan halaye ma'ana a ji an faɗi kyawawan halayen su ma'ana a ji ana yaban su ba ana zagin su ba ko ana sukan su wa aishatu la yaliqu biha al-khabithatu min al-kalam al-wahidi yace saboda kan aka duba za ka aisha bai dace a danganta mata maganganu wadanda suke miyagu ba ko kusa bai dace ba fala yasduqu fiha in ka fada ma ƙarya ka fada ba tai da zai zama gaskiya dauki magana mummuna irin wannan ka danganta da aisha ba za ta taba zama gaskiya ba har abada li'annaha tayyiba saboda ita mai saboda ita tayyiba ce tsarkakakkiya ce fa yudafu ilaiha tayyibatul kalam min ath-thana'il hasani wa ma yaliqu biha saboda ka danganta mata maganganu masu kyau da yabo mai kyau wanda shine ya dace da ita sannan sai ta aliki akan fuska ta farko shi abin nan akan fuska ta farko da az-zajjaj ya ambata sai ya ce wa hadha dhammul lilladhina qadhafu aisha bil khabith az-zajjaj a tafsirin sa da yayi wa ma'ayar ya ce ba a jin mummunar magana sai daga bakin miyagun mutane ba a jin mummunan zargi sai daga bakin miyagun mata ko miyagun maza haka nan kalmomi masu kyau masu daɗi ba za ka ji su ba sai daga mutanen da suke na ƙwarai wannan shine tafsirin da zajjaji ya yi na farko to shine shi al-wahidi bayan ya kawo tafsirin sa yace to kaga wannan suka ne wannan ma'anar suka ce ga waɗanda suka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala alaihi anha qazafi da cewa miyagun mutane ne wa madhul lil ladina barra'uha bit taharati waɗanda kuma suka wanke ta su kuma yabo ne gare su da cewa su mutane ne tsarkaka to daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce waɗannan ma'anonin duka ayar ta kunsa saboda kowace ka dora ta akan ma'anar ayar bisa ɗabi'a ta larabci za ka ga cewa ta hau daram ta zauna alqur'ani yana da wannan saboda magana ce ta ubangiji sai dai ka faɗi wani ɓangaren ma'anarta amma ba za ka iya kewayewa da ma'anonin al-Qur'ani gaba ɗaya ba saboda wannan waɗannan fuskokin duk da aka ambata na fassarar ayat duk za ta kunshi cewa ayyuka na banza ba a danganta sai ga mutanen banza maganganun banza ba a danganta su kowa sai ga mutanen banza ba mai maganar banza sai mutumin banza ba mai magana kyakkyawa sai mutum na ƙwarai na kirki duk waɗannan ma'anonin za su shiga cikin wannan ayar daga cikin malaman da suka zaɓi al-umum akwai ibn al-qayyim alayhi rahmatullah a cikin littafin sa zadul ma'ad haka nan da as-sa'idi a cikin littafin sa na tafsiri tafsirul karim ar-rahman duk sun ce ayar da za ta kunshi waɗannan ma'anonin ibn al-qayyim alayhi rahmatullah a cikin zadul ma'ad yana cewa hadha wa in kana fi an-nisa'i war-rijal fa innahu yatanawalu al-a'mal wal-aqwal wal-mata'ib wash-mashariba wal-malabis war-rawa'iha imma bi umumi lafzihi aw bi umumi ma'naha. Ci ayar koda kuwa tazo tana magana akan mata da kwarai al-abina mata na banza al-khabithat al-khabithina maza na banza ko at-tayyibat tana magana akan mata na kirki da kuma al-tayyibun maza na kirki. Ci to koda kuwa akan wannan take magana ta fuskar ma'ana ko ma ta fuskar lafazi za ta iya kunsar duka wani abu mai kyau ko mara kyau, za ta kunshi ayyuka masu kyau da marasa kyau, za ta kunshi maganganu masu kyau da marasa kyau, kai hatta abinci da abin sha duka za su shiga cikin wannan ayar, kai hatta abin shaka da mai kyakkyawan abin nan mai kanshi da wanda yake mai wari duk za su shiga cikin ayar. Haka nan shi ma al-Allama Sa'idi yake cewa hadhihi kalimatun 'amma wa hasrun la yakhruju minhu shay, kalma ce da ta kunshi duk wani abu mai kyau da mara kyau gaba daya, ba abin da ya fita daga cikinta. To sai Allah ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun, ulaika ai su waɗancan at-tayyibuna wat-tayyibatu din maza da matansu, mubarra'una mimma yaquluna, wankakku ne daga abin da suke faɗa a kansu na zargi. Wato nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da Safwan ibn al-Mu'attil da sauran waɗanda suka cutu da maganganun da aka faɗa akan nana Aisha, kamar shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da gidan sayyidina Abu Bakar da sauran mu'minai da suka ji ba daɗi, dukkaninsu Allah ya ce mubarra'una bima yaqulun, wankakku ne saboda tayyibuna ne da tayyibat, wankakku ne daga abin da waɗancan mutane suke faɗa akan su na zargi. Shaykhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah ke cewa ulaika mubarra'una ay yaqul at-tayyibuna minan nas mubarra'una min khabithat al-qawli, at-tayyibuna minan nas wato mutanen kwarai nagartattun mutane, wankakku ne daga maganganun miyagu, maganganu wato nagartattun mutane wankakku ne daga miyagun maganganu, ba za a ji miyagun maganganu a bakin su ba. Wa in qaluha, koda za a samu wasu daga cikin nagartattun mutane su yi maganar da ba ta da kyau, kamar yadda aka samu cikin sahabbai, aka samu irin Hamna, Hassan da Mistahu, waɗanda ba shakka suna cikin at-tayyibuna, suna cikin at-tayyibati, to suka faɗi abin da yake mara kyau, fa inna Allah yasfahu lahum anha wa yaghfiruha lahum, Allah zai yafe musu, zai musu gafara. To kuma abin da ya faru kenan har aka yi musu haddi, aka wanke su daga abin da suka faɗa. Wa in qilat fihim, in ko mutanen kirki aka dauka aka yaba wa mummunar magana, aka jefa musu kazafi, aka yi musu yarfi tare da cewa basu aikata abinda ake zargin su da shi ba. Fa in qilat fihim darrat qailaha wa lam tadurruhum, wanda yayi musu wannan yarfan shi zai cutu, amma su ba su cutu da komai ba. Dan mutumin kirki da za a yi masa kazafi, za a yi masa ƙarya dan a bata shi, to sai dai wanda ya masa kazafin, ya masa ƙaryar shi ya cutu, amma shi mutumin kirkin ba zai cutu ba. Mun ga yadda dana Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ɗaukaka ma ta samu da wannan, yau gashi muna ta faɗar falalolinta a dalilin haka. Sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyin da suka ƙara mata daraja, suka ƙara mata mutunci, suka ƙara mata ɗahara da tsarki a idanun al'umma. Saboda haka ita ba ta cutu ba, amma waɗanda suka yi mata wannan kazafin su kuma ga su nan la'antar Allah tana ta bibiye su, ana ta la'antar su da mutane da mala'iku duka suna la'antar su. Kama law qala at-tayyib min al-qawl al-khabith min an-nas lam yanfa'hu Allah bihi, kamar yadda mummunan wato abinan wani lalataccen mutum koda zai yi magana mai amfani ba ta amfane shi ba, lalataccen mutum koda ya faɗi magana mai amfani ba ta amfane shi ba, saboda ya lalace. To da kafiri zai zama mai gaskiya za ta amfane shi iya duniya ne, amma ba ta amfane shi a lahira ba, ba ta amfane tunda bai gaskata abin da Allah subhanahu wataala ne bai gaskata shi ba. Saboda koda ya yi mai daɗin magana ba ta amfane shi ba, lianna Allah la yataqabbaluhu, dan Allah ba zai karɓa ba, Allah ba zai karɓa aikin wanda yake kafiri ba sai da imani, dai ba ya da imani, yakan aikinsa sai dai Allah ya biya shi a nan, ya bashi koshin lafiya, ya bashi wadata, ya bashi zaman lafiya, duk zai iya bashi anan a madadin abin da ya aikata mai kyau. Amma a lahira zai tashi fa yau babu komai tare da shi. Lian Allah la yataqabbaluha walau qilat lahu la dharratu, ba shi da zarar aka faɗa abin da yake aikatawa na kafirci to wannan ƙara cutar da shi yake. Liannahu yalhaquhu 'aruha fi dunya, saboda abin da yake yi na banza in aka faɗa shi ne zai ji kunya a nan duniya, wa dhulluha fil akhirah shi ne zai wulakanta ya kaskanta kuma a lahira. To a wannan ayar zamu ga cewa Allah subhanahu wataala karara yayi bayani, karara yayi bayani cewa ar-rijalu at-tayyibuna lin-nisa'i at-tayyibat, mazaje waɗanda suke na gargaru to waɗanda suka fi cancanta su zama matansu su ne mata nagari, kamar yadda ar-rijalu al-khabithuna lin-nisa'i al-khabithat, wato mazan da suke na banza wanda suka fi cancanta su kasance tare da su su ne mata na banza. Zai ya kasance namiji na banza ya wuri mace ta kirki, cutar da ita zai yi, cutuwa za ta yi a zaman ta ƙarƙashinsa. فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثا, idan mace ta zanto ta banza to abokin zaman ta ma zai zamo haka. وإن كان قرينها خبيثا كانت خبيثة, in ta zamo ta banza shi ma mijin zai zama na banza, in ya zamo na banza ita ma za ta zama ta banza. Shi yasa wani bashi'i, wani dan shi'a aka ce da shi ya yake ganin Asma'u bintu Umais matar Sayyidina Ali, sai Sayyidina Ali ya auri Asma'u bintu Umais, ya yake ganin ta tayyiba ce ko ba tayyiba ba, sai ce a tayyiba ce mana, tayyiba matar Sayyidina Ali, matar Sayyidina Ali ka ce mata ba tayyiba ba, ce tayyiba ce, ce to tayyiba ce kina Abubakar ma tayyib ne, saboda mijinta tayyib ne ta zama tayyib, to Abubakar ma tayyib ne kenan, saboda me, saboda kafin Ali ya aure ta matar Sayyidina Abubakar ce, ce saboda haka ka yadda Abubakar tayyib ne, tunda yanzu ka yadda matarsa tayyib ce, ya ce a da can khabisa ce, sai ta zama tayyiba da Sayyidina Ali ya aure ta, da can khabisa ce sai ta zama tayyiba. Sai ce a to in haka ne Ja'far ibn Abi Talib shi ma khabith ne kenan, tunda ai kafin ta zama ta Sayyidina Abubakar matar Ja'far ce, kaga ya dawo za ta dawo kuma za ta damu tayyiba, kuma tana tayyiba ta dawo khabisa ta dawo kuma tayyiba, wai wai ne saboda haka sai daburci fa buhita alladhi kafar. Al-anbiya duka annabawa, annabawa dukan su tayyibun ne babu ko shakka akan wannan, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine ala ra'si, shine a kololuwa, to dan haka ba ta yadda za a yi a danganta shi zuwa ga matar da ba tayyiba ba, ba za ta yi ba, ba ta yadda a danganta shi zuwa ga matar da ba tayyiba ba. Su kan nan Aisha radiyallahu ta'ala anha da zarginta da bata ta, to kai tsaye bata annabi ne sallallahu alaihi wasallam, kai tsaye bata annabi ne da nassin wannan ayar, saboda Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithin, idan ka danganta na Aisha da al-khubs to ka danganta annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa ne, wanda kuma mun sani cewa wannan ita ce manufar munafikai tun a karan farko, lokacin da suka kirkiri magana suka jefi na Aisha da ita, ba wani suke nufi ba illa annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wani suke nufi ba illa su soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kaga yadda matarsa take haka yake, ba sai ka tambayi yaya halinsa ba, idan ka ga ranin alamatarsa to ita ce shine halinsa. To babu shakka wannan magana, magana ce ta banza da wufi, ba shakka babu wani mumini da zai taba yarda da wannan sai wanda Allah subhanahu wataala ya rufe masa basirarsa. Mata annabi sallallahu alaihi wasallama kawai kasancewarta mata annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya isa ya bari kyakkyawar shaida akan ta, zamantowarta mata annabi ce to wannan ya tabbata cewa mata ce tsahira tayyiba, domin Allah subhanahu wataala ba zai hada annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne ala ra'si tayyibin ba, ya hada shi da al-khabithat, bayan ya ce kuma at-tayyibuna lit-tayyibat, to ya zai annabi shi ba zai masa wannan gatan ba, saboda haka kasancewar annabi shi ne mijinta wannan kadai ya nuna cewa ita ce at-tayyiba at-tahira. To ina kuma idan ta zanto siddiqa ce a cikin mata annabin ba, siddiqa ce, kun san matsayi na siddiqiya shine matsayin da yake biyo bayan annabta, ذلك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين بين أن نبتسي صديقي إتدى معي في أنت دكا ننسو صديقين إتى صديقة تنشي بنت صديق بنت صديق توتنا دوانا سنة أتكم ماتن النبي كي أتكم ماتن الأمة نما دكا أتكم ماتن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا إلي على الإطلاق إتى أعلم نساء هذه الأمة أيوة تم تشرتي إلى منا عائشة رضي الله تعالى عنها أشكو ما تن الأون من الأمة حتى أذا من صحابي صحابي سنا كوما وجريت دنيا ما تفتوى أكم وسأل أمره سكن كوما وجنتا دنيا ما تفتوى أبو موسى الأشعري يكن شيء ونروك شيء مكن جيمون يوم فتورنا عائشة أكن أبين ديشا فلا بنجادو تيموس بياني سو راك إتى شيء أعلم نساء أعلم نساء هذه الأمة كما يتشي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أحب نسائه إليه يتشي ودى النبي يفسو كم ما تنسى يتشي ودى يرسو أداكنتا أكن شنجتا سنكم أكبين نشاء أداكنتا عند تكي لنا عند ما أيكي صلى الله عليه وسلم قبر سيكي تو نن قبر بنا نن لكن أنا عائشاني رضي الله تعالى عنها سوراك كاقا شي دنغن تاتا zuwa ga wata mummunar magana ko wani kazafi to babu shakka wannan cin mutuncin annabi ne sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe Allah ya fito kat ya yanke dukkan wani hanzari ce ulaika mubarrauna mimma yaqulu ulaika ana nufin waɗannan mutanen kirkin da ake magana akan su na Aisha da Safwan da duk wani mutumin kirki mubarrauna mimma yaqulu wankakku ne daga abinda masu jifan su masu zargin su suke zargin su da shi saboda haka kaga duka sauran mata mu'minai muhsanat sun shiga karkashin wannan Allah subhanahu wataala ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam mata na kwarai ya zaba masa mata na kwarai domin fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa asa rabbu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ألا أنبتش وأنم ماتا يتي عسى ربه إن طلقكن صمان أبنج جنسا كو تبس أبنج جنسا إن هري النبي يسكيوكو ألا تنزى مصر نسكفيكو تنزى مصر ماتا مسلمي مؤمني ما سبيهي ما سبادة masu tuba zuwa ga Allah masu ibada masu azumi kuma zawara da ƴan mata sai kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallama bai sake su ba ya zauna da su har zuwa ƙarshen rayuwarsa kaga kenan da a ce akwai waɗanda suke khairan minhunna da Allah ya canza musu ashe su ne suka fi kowanne mata alkhairi tunda Allah ya ce zai iya canza masa da wanda suka fi su to amma ƙarshe ma Allah subhanahu wataala ce ma annabi yayi la yahillu laka an-nisaa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk Allah ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu laka an-nisaa min ba'du bayan su ba wasu mata kuma da suka halatta gare ka wala an tabaddala bihinna min azwajin walau ajabaka husnuhunna ko ka canza su da wasu mata koda ko matan zasu burge kansu zai burge ka Allah ce bai halatta ba Allah ya yanke masa ma canza su ko ya aure su tare da su bayan su Allah ya rufe ba wata mata da Allah subhanahu wataala ya yarda kuma annabi ya aura bayan su kuma bai yarda ya saki ɗaya daga cikin su ya canza ta da wata ba ce walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk sai matar da take wato kuyangarka ce bai warka ce to kaga ashe ubangiji subhanahu wataala ya yarda da cewa waɗannan sune zababbun mata da yawa man sallallahu alaihi wasallam zabi to duk da wannan ka yarda da wani waye zo yana sukan matan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagin su a gaban ka kuma ka ce ka yarda da shi ka amince da shi babu shakka alama ce ta halaka alama ce ta lalacewa waɗannan zababbun mata da Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka yarda da wanda yake so kansu Allah subhanahu wataala kamar da suke cewa barra arba'atan bi arba'atin mutane hudu Allah ya wanke su ta hanyar abubuwa hudu. Allah ya wanke Annabi Yusuf alaihi salam lokacin da matar Al-Azizu ta yi masa kazafi wa shahida shahidu min ahliha, yaro daga cikin gidan shi ya bada shaidar cewa a duba a gani kana kamisu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin, in kana kamisu qudda min duburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. To aka duba aka ga fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin, aka duba aka ga cewa ta baya rigar sa ta yage ba ta gaba ba, aka gane cewa ita ce makaryaciya ba Annabi Yusuf alaihi salam shine abin tuhuma ba. To haka nan Allah subhanahu wata'ala ya wanke nana Maryam daga tuhumar da Yahudawa suka yi mata. Ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, suna so su ce da ita ta zo da wani abu daga ta hanyar karuwanci, amma Allah subhanahu wata'ala ya sa Annabi Isa alaihi salam yana cikin zanin goyo ya bashi dama furici. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. To haka nan ita ma nana Aisha Allah subhanahu wata'ala gabaninta Annabi Musa alaihi salam shi ma haka Allah ya kubutar da shi lokacin da Yahudawa suke masa suke aibata shi da cewa yana da gwaiwa, shi ma haka Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi. Ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina adaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. To haka nan ita ma nana Aisha Allah subhanahu wata'ala haka ya wanke ta, ya wanke ta da abinda bai wanke wani daga cikin waɗancan ba, irin wankewar da Allah ya yi wa nana Aisha ba wani wanda aka taɓa masa irin wannan wankewar ta tas da waɗannan ayoyi masu yawa da Allah ya saukar, wanda yake nuna maka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ubangijinsa. Dalilin yi wa nana Aisha irin wannan wankin, a wanke ta tas ta gaba ta baya ta ko'ina ba wata ƙofa da aka bari, saboda matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda zai nuna maka taba ta taba manzon Allah ne. Shi yasa ya zanto yadda aka wanke ta yafi duk yadda aka wanke sauran waɗanda aka tuhuma a tarihi. Allah ya saukar da waɗannan ayoyin waɗanda ake karanta su har alkiyama ta tashi, kuma za a ci gaba da karanta su, matukar alqur'ani yana cikin al'umma. Za a ci gaba da karanta waɗannan ayoyin, kuma ana ganin yadda Allah subhanahu wata'ala ya ta wanke da Aisha radiyallahu ta'ala anha dan ya ƙara fito da matsayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsayar da hujjarsa akan kowa da kowa, ya zanto hujjar Allah subhanahu wata'ala ta tsayu. Shi yasa Az-Zamakhshari cikin Al-Kashshaf yake cewa man arada an yatahaqqaqa azamata sha'nihi sallallahu alaihi wasallama wa taqadduma qadamihi wa ihrazahu liqasbi as-sabqi, yace duna kulli sabiqin falyatalaqqa dhalika min ayati al-ifk, wanda duk yake so ya ƙara tabbatar da girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ƙara sanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gaba, ya zama jagaba, ya kuma yi wa kowa fintinkau, yace to ya karanta waɗannan ayoyin ayatul ifki, sune waɗannan ayoyin da muka yi tafsirin daga 11 zuwa ayata 26 din nan. Anan zai ƙara sanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal yata'ammal kayfa ghadiba Allah fi hurmati, ya duba ga yadda Allah ya nuna fushinsa, ya nuna fushinsa akan abin da ya shafi mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa kayfa balaga fi nafi tuhmati an hijabihi, duba yadda Allah subhanahu wata'ala ya kai matuƙa wajen kore tuhuma daga matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama iyalinsa. Wannan duka dan ya nuna maka matsayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da shi ne. Sannan babu wani ɗaya daga cikin annabawa ko wani salihin bawa da za ka ji a tarihi cewa ya auri wacce take marar kamun kai ko mai zaman kanta, babu wannan. Take neman maza, za ka taɓa jin an ce Annabin Allah ya aurewa irin wannan ba, domin wani abu ne wanda illarsa za ta shafe shi shi kansa, ba ta tsaya akan ita kadai ba. An halatta wa mutum ya auri bakitabiya, ba Yahudiya ko ba Nasariya, idan ta zanto kamammiya ce, wato muhsana ce. Wa ta'amul ladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu minal mu'minat والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن الله يا حالة تاو مؤمنيس أو رمتشي بكتاب يا أما محسنة وتكي كامم يا مكامي كنت أما الله سبحانه وتعالى بهالة تا kaga da tana dauke da kafirci ta yadda cewa annabi Isa dan Allah ne ko kuma bata yadda da bata imani da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma da haka an yadda aure ta amma Allah subhanahu wataala sai ya haramta wa mu'mini auren wacce take mazinaciya cewa hurriba zalika alal mu'mini da zai nuna maka illar zama da matar da take ballagaza wacce bata san ciwon kanta ba abu ne mai illar gaske inda har za a fifita macen da take ba musulma ba kamammiya wacce take rike mutuncinta akan wacce take mu'mina ba musulma ce amma kuma ba ta kirki ba to wannan zai nuna maka munin zama da irin wannan matar saboda haka zama da kafircin ta zai tsaya akan ta ne amma zama da wacce take mai lalatacciya abin zai shafi kai ma da gidanka da ƴaƴanka har jikokinka sai ya taba sanda aka tashi magana sai magana akan su sauraka at-tayyib ya tajjanta da at-tayyib wannan lokaci Allah subhanahu wataala yakan hada annabi da wanda take kafira kamar yadda ya faru da annabi Lut da annabi Nuh matansu kafirai ne aka hada matar Fir'auna da Fir'auna matar Fir'auna mu'mina ce dan Allah subhanahu wataala ya fitar da wani misali anan ya nuna cewa kusancinka da mutumin kirki in dai baka yi aiki na kirki irin nashi ba zai amfane ka ba kakkai tutiya da cewa kai wani dan mahaifinka ne ko kai wani yayanka ne ko kai wani dan uwanka ne shikenan ka ce wato shikenan kai ka samu abin da zaka haye a gurin Allah a'a ba zai baka amfani ba shi yasa Allah ya misali da matar annabi Nuhu da matar annabi Lut shi ya ce falan yugri anhuma min Allah shay'a abinda waqilan khulan nar ma dakhili zaman su matan su bai amfana musu komai a gurin Allah ba shi a lahira za a ce ku shiga wuta tare da masu shiga Allah ce laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira duk wanda ya mummunan aiki za a saka masa da aikin sa kuma wannan ba abin nan Allah subhanahu wataala zai masa sakayya da irin aikin sa ba zai samu wanda zai taimaka masa ko majibincin lamarin sa ba a ranar gobe kiyama aikin sa shi kadai shine zai kubutar da shi to wannan a dunkule sune ayatul ifki da ubangiji subhanahu wataala ya saukar domin wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha daga tuhumar da aka yi mata a ƙarshe kafin mu rufe karatu muna marabtar bakinmu da suka iso wannan wuri domin halartar wannan tafsiri namu akwai dan uwanmu yayanmu Professor Salisu Shehu Tafawa Balewa Sa'in Tafawa Balewa kuma Executive Secretary na National Education wali ne ko to kai ka rubuta min Sa'i ko Sa'i ne ya fizge ka walin Tafawa Balewa walin Tafawa Balewa wanda shi ne Executive Secretary na National Education and Research and Development NERDC muna masa barka da zuwa kuma muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya sa masa mizanin ayyukansa wannan ziyara da ya kawo akwai dan uwa malam Anas Idris Hassan matashin malamin nan na san da yaci da masu bin social media sun san shi yana nan tare da mu da ban hango shi ba amma dai ya sanar da ni cewa yana nan masallaci ya boye kansa yana ina to Anas to ka hade mun da Anas Idris in wanda suke jin fatoyin rahama da nake gabatarwa to tare da dan uwa Anas Idris da rabu ke yi na dauka ma Anas akwai Muhammad Anas na dauka ma shine Malam Shaibu Dr. Shaibu ko shine Dr. Shaibu Idris shi ma yana nan tare da mu malamin hadisi muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su lada abinda muka faɗa da daidai Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladan sa wanda muka yi na kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da wanda muke cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.